Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en monde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirye-shiryensa daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger suna iya samun mu a gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad da Londoniya ko a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuwa ana iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Jama'a barkanku da wannan lokaci. Ni ne Suleiman Muni Barma ke jin ragamar wannan shiri na musamman dake zuwa muku daga ofishinmu na Yamai saboda wasu matsaloli masu alaka da annobar cutar coronavirus. To bayan labarin duniya za a ji cewa hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Niger sun bayyana shirin tsaurara matakan bincike akan iyakokin kasar bayan da gwaje-gwajen da aka gudanar a tsawon wunin 30 da ta gabata suka yi nuni da cewa gwamman 'yan kasar da suka dawo gida kwanan nan daga waje sun harbu da kwayar cutar COVID-19. Matsalar tsaro a Najeriya na ci gaba da haddasa muhawara a tsakanin 'yan kasar musamman a yankunan da 'yan bindiga suka hana wa jama'a sakat. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Hukumomin Beijing babban birnin China sun sanya sabon matakan kulle da takaita zarga-zarga sakamakon cutar coronavirus a jiya Laraba a kokarin shawo kan annobar, yayin da kasar Brazil ta sanar da karuwar adadin waɗanda aka tabbatar suna kamuwa da cutar a duk rana. A Amurka kuma adadin mace-macen da aka samu sanadiyar cutar ya zarta yakin duniya na daya. Cikin matakan da aka dauka a Beijing har da soke zarga-zarga jiragen sama a cikin kasar da daukar tsauraran matakan nesanta mu'amalar jama'a da kuma gwada zafin jikin waɗanda ke shiga wasu unguwanni tare da yi masa rajista. A ranar Talata jami'an kiwon lafiyar kasar Brazil sun sanar da sabbin kamun cutar mutum 34,918 cikin sa'o'i 24. Yanzu kasar na da sama da mutum 900 da suka kamu da cutar, ita kuma ke bin bayan Amurka. A Amurka kuma adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ta COVID-19 ya zarta miliyan 2,100 kuma an samu mace-mace kusan 117 a cewar kididdigar Jami'ar Johns Hopkins. Dan takarar shugaban Amurka na jam'iyyar Democrat Joe Biden zai yi galaba kan shugaba Donald Trump da babbar tazara idan yau za a gudanar da zabe, a cewar wani sabon binciken jin ra'ayoyin jama'a. Sabon binciken wanda Reuters Ipsos ya tattara ya nuna cewa kashi 48 cikin 100 na waɗanda suka bayyana ra'ayoyinsu sun ce za su jefa wa Biden kura'a, kashi 35 cikin 100 kuma suka ce za su jefa wa Trump. Bayan haka kashi 40 cikin 100 na ra'ayoyin sun nuna gamsuwa da yadda Trump ya tankara annobar coronavirus, kashi 55 kuma suka yi akasin haka. Gaba daya binciken jin ra'ayoyin ya nuna cewa Trump na da farin jini da kashi 38 cikin 100, amma akwai albishir ga shugaban. Binciken ya kuma nuna cewa kashi 43 cikin 100 na ra'ayoyin sun yi imanin cewa Trump zai fi yin aiki a bangaren tattalin arziki fiye da Biden wanda ya samu kashi 38 cikin 100. Jami'in dan sandan nan farar fata wanda ya harba wani ba Amurki bakar fata har lahira a lokacin da mutumin ya auna dan sandan da na'urar taser a wajen wani gidan saida abincin Wendy's, ana tuhumar sa da laifin kisa da kuma wasu laifukan yanzu. An sallami jami'in dan sanda Garrett Rolfe daga aiki bayan harbin Richard Brooks a daren Juma'ar da ta gabata. Jami'i na biyu da ke wurin da lamarin ya faru, Devin Brosnan, an ba shi hutun aiki. Shi kuma ana tuhumar sa da laifin cin zali mai tsanani. Babban lauyan gunduma na garin Fulton, Paul Howard, ya ce duka jami'an biyu sun shuri Brooks da kafa a yayin da yake kwance a ƙasa jina-jina, ya kuma ce Brosnan ya dora kafar sa a kafadar Brooks. Howard ya kara da cewa cikin su babu wanda ya ba Brooks wani taimakon agajin duba lafiya fiye da minti biyu. Dakarun tsaro a Mozambique na ci gaba da yaki da rikicin mayaka da ke karuwa a arewacin kasar. Inda tashin hankali yayi sanadiyar kisan daruruwan farar hula, ya kuma tilastawa dubban mutane tserewa gidajensu. Tun daga shekarar 2017, mayakan masu tsananin kishin addinin Islama da wasansu ke da alaka da kungiyar ƴan ta'addan IS sun kaddamar da harahare akan farar hula da dakarun gwamnati a arewacin lardin Cabo Delgado. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, 11 cikin gundumomi 16 dake lardin da galiban mazaunan sa musulmai ne sun fuskanci harahare da mayakan suka dauki alhakin kaiwa. Kungiyar wadda aka fi sani da Al-Shabab Ahlus Sunna wal Jama'a a kasar ita ce kungiyar ƴan ta'addan da ta kai harahare a Cabo Delgado. An dauki kungiyar a matsayin mayakan Mozambique dake da alaka da IS. Jiya Laraba kasar Pakistan ta faɗi cewa dakarun India sun yi harbe-harbe a tsallaken yankin Kashmir dake tsakanin iyakar Pakistan da India wanda ake kira LOC a takaice, inda farar hula hudu suka mutu wani kuma ya jakkata. Wata sanarwa da rundunar sojan Pakistan ta fidda da yammacin jiya ta ce India ta saba yarjejeniyar tsagaita wutar da bangarorin suka amince da ita. Ta tsara harbe-harbe akan ƙauyukan da ke ƙarƙashin ikon Pakistan a yankin ba tare da wata tsokana ba. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa dakarun Pakistan sun maida martanin harbin da India ta yi. Nan take dai jami'an India ba su yi wani bayani akan batun ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A ƙara gyara zama don jin abubuwan da taskar rahotannin namu ta kunsa. A yanda aka fara samun saukin annobar cutar coronavirus a jamhuriyar Niger, ma'aikatar lafiya ta bada sanarwar gano wasu gwamman mutanen da suka shigo kasar a 'yan kwanakin nan dauke da cutar COVID-19, lamarin da ya sa hukumomi yanke shawarar karfafa matakan bincike akan iyakoki da nufin dakile yaduwar wannan annoba, kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Haruna Mamman Bako daga birnin Kwani.
Bayan yin damar samun yawan mutanen da ke kamuwa da cutar coronavirus a jamhuriyar Niger, waɗansu 'yan ƙasar da ke dawowa daga ƙasashen waje ne an ka same su da cuta ta gama duniya ta coronavirus, inda mutane 36 aka same su ɗauke da cutar corona daga cikin 155 da suka dawo a cikin ƙasar ta jamhuriyar Niger. Abin da ya sa ministan kiwon lafiya na jamhuriyar ta Niger Dr. Idi Iliyasu mai nasara bayyana a kawohin yaɗa labarai na kasar domin cewa mun samu mutane 36 da suke dauke da wannan kwayoyin cutar na corona. Yan Niger ne da ke zaune a kasashen waje sun nemi da su dawo gida kuma sun taho da wannan cutar. Mutane 155 ne suka dawo a jiya a nan jamhuriyar Niger, saboda mun dauki matakin kowa ya shigo ko ya dawo a jamhuriyar Niger sai mun yi masa bincike na koko. Sai dai a sha an samu mutane 36 da ke dauke da wannan cutar da cike ɗin Niger ke dawowa gida. Wannan shine ake kira shigowa da cuta, ba yaɗa cuta ba tun da abin ya taho ne daga waje.
Kasancewa
garin birnin Kwami na kan iyaka da tarayyar Najeriya shi yasa a wata hira da ta haɗa mu da shugaban hukumar asibiti ta birnin Kwami a 'yan kwanakin da suka gabata, cewa da Dr. Muhammad Sani Laminu mun tambaye sa ko wani irin matakai ne suke ɗauka domin kariya ta wannan iyakar ta gama birnin Kwani da Ilelin Local Government ta Najeriya game da yiwuwar shigowa da wannan cutar a cikin ƙasa.
Mataki dama a kowace wanda aka ɗauka tun fari na rage iyaka, kuma da aka samu kullata a Sokoto, gwamnan jiha gwamna ya yi misali da radio ya turo ma kowa duka prefe-prefe na cewa a hana shiga da fita ta mutane, ba zuwa can ba zauwa na wuri, don kenan ana bisa ga wannan doka. Kuma har kullum bisa iyaka duk wanda ya je ya gani muna da ma'aikacin wanda likita, wanda in kaman mutane ne wanda dole sai shigo kaman masu kawo abinci wanda tunda ba iya ci su kasu shigo don sai an auna su a dauki tsayin jikin su in akwai wasu alamu wasu tunda da sake tsaida su in kuma babu komai su huce su zo su kawo abincin da za su kawo kuma su koma don kuma ta kai suna nan wancan kuma da aka saba dama wancan hannu da amfani da bavette kenan kaman wannan takunkumi da ake sawa da disanta tsakanin mutane a cigaba da yin shi dan ciwo har yanzu dai bai ida ja baya bai kare ba akwai shi ja baya ne kadan mai akwai shi har yanzu
shi ko Dauda Kaka wani dan jarida dake zaune a birnin Kwanni cewa yayi ya kamata hukumomin kiwon lafiya na wannan gundumar ta birnin Kwanni a wannan iyakar su mai da hankali wajen tsaurara bincike bayan jawabin da ministan kiwon lafiya yawa an kasar ta jamhuriyar Niger don hana shiguwa da wannan cutar ta corona a cikin kasuwa
to lalle kan ministan kiwon lafiya na kasar Niger yayi bayani na cewa baya da iyakan kasashen da aka rike an samu sun shigo wasu iyakoki wanda an samu launin na cutar corona virus kusan mutum 36 wannan minista ya magana matakai ne ce kamata a dauka musamman na kai kasar Niger da shiguwa ta wasu kasashe su shigo da wannan alluwa to da yake mu yanzu haka magana danke ni ina nan iyaka da Nigeria ana ci magana illela kilomita 5 da Nigeria to ya kamata hukumomi na kiwon lafiya sun dauki matakan tsaro na kiyayewa ko kuma na kare ita kasa mata Niger da masu shigowa a cikin bincike saboda idan aka ce za a shigo ki na kwata an bincika mutane masu shigowa shiga da sada ke tsakanin Niger da Nigeria dama Niger da Nigeria an ce uwa guda ne amma wannan bai hana a yi bincike an mutum ya shigo a tantance da shi yana da tsoron wannan kwaya ko ba ita to wannan shine kamata sai nan makonni muna kusa iyaka a ce hukumomi na kiwon lafiya sun dauki wannan matakai na binciken kwakwab ganin cewa duk wanda ya shigo an tantance da shi bai da wannan kwaya ta
a ce wannan shigo da abin shi ya da masauran jama'a
mu dai amma wannan da muke dai don da minista ya iyakokin mu a kare su a kiyaye su kuma kiwon lafiya ta hoci da kyau duk wanda shigo a tantance da ya shigo kuma a tantance da bai dauki wannan kwayar ciwo ta corona virus
Haruna Amman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
A Najeriya dan majalisar wakilai daga mazabar Maru da Bungudu ta jihar Zamfara Shehu Ahmad Sarkin Fulanin Zamfara ya nemi gwamnonin jihohin kasar 36 da su bi matakan da shugabannin majalisar dokokin kasar suka dauka na ganawa da shugaban kasa a kokarin kawo karshen matsalar tsaro da ke addabar kasar Honorable Shehu ya bayyana haka ne a wata hira ta musamman da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda
ba bukatar mu dai ta tsaya haka ba su ma mataki na jahohi ya kamata su dauki irin wannan mataki su zanna da wakilan tsaro waɗanda ka wakilta su waɗannan jahohi domin a ga cewa menene za a zayyana wanda za a aiki da shi wanda dole ne sai kowa ta Allah ka kan shi akan wannan tsari don a ci gaba da zama lafiya mu tsoro ya kama mu fiye da yadda kika zato domin makoman mutanen mu musamman ma mu masu wakiltar mutanen karkara wanda ka cokam kashi biyu suke yin aikin gwamnati kashi 99 duka sun dogara da kansu noma suke yi da kiwo da kuma ɗan sana'o'in kasuwa to babu kasuwar ga sun noma tahornuwa sun noma citta sun noma albasa ba a kai ta kowane gari a sayar akwai lockdown misali da ana hidda albasa har Ghana ake kai albasa ana kai tahornuwa har makwattan mu to yau ba a fita me ne za su yi sannan hatsin da suke ci ya tashi yau buhun gero za ki ganci 15,000 to tsoron mu wai yunwa fa tana zuwa ta kunno kai ba ana hanginta fa kina hanginta ina hanginta kuma abunda ake tunani karuwa da yake na dacin tsaron nan
to amma ai honorable wasu gwamnoni sun zauna da yan tada kayan bayan nan me kake ganin ya faru da yarjejeniyar da suka cimma
an yi sulhu an san da waɗanda aka yi sulhu kuma an yi sulhu an yi shi bisa ga tsari ne a dawo a duba shi shin tsarin da an kai an bi shi ko ba a bi shi ba in ba a bi shi ba ma'ana sulhun bai ba kuma an bi shi to me ya kawo bai inganta ba amma lalle wanda duk an ka ce an yi yarjejeniya ta zamantakewa dole a kula da ita sannan aikata laifi baya da karami wanda an kawa laifi daidai laifi duk laifi ne don haka wanda ya laifi da gangan ya kamata a yi mashi hukuncin ya yi laifi gwamnonin kasar nan kaf ba wani gwamnan da kudin tsaron kasa sai suke da hannun gwamnatin tarayya amma na kyautata to an ba su kudaden su na tsaro kuma suna da wakilai daga matakin tarayya waɗanda aka tura don su tanya su kuma su ne chief security na tsaron nan to a zo a bincika su kawo report shin tsaron nan ya kasa samuwa ne ƙari ne suke so yi ne yake faruwa bari mu sani don mu ɗauki matakan da ya kamata mu ɗauka
ina mafita ta yaya zamu fita daga wannan kangi
ba abu bane wanda kawai za a zanna nan daga cikin garin Abuja a dauki hukunci a ci a ta yi hukunci ne wanda sai ka san me za ka yi kuma sai ka yi abin da za ka yi dan ka zaton ka samu abin da kai ya bada abin da kake so ya baka amma baka yi abin da kai baka fara ba baka assasa ba kuma ka ce ka kai karshen abu cikin damuwar da ni kaina nake ba amma zabata garina mahaifata da jiya da daddare an dauki mutum 23 yanzu haka suna hannun mutane waɗanda ba su so a yi ba kuma yanzu da muke magana da ke ba su hadawa ba to yanzu kasar nan kap ayi ta yadda kinga an dauki mataki akan wannan cuta ta COVID-19 aka tilasta kowa aka karfafa kowa aka kargame kowa aka takura kowa aka hasarori masu yawa don a tabbatar da an kare rayuwa da al'umma ba wanda ka so yaje zanna yau ya ga yaya ne ba ta karatu baya zuwa ko ina amma saboda lalle lalle an yi shi bisa ga kyakkyawan niyya da a taimake shi a matsayin yana dan kasa kuma kasa tana iya hukunci ko dole yabi to haka a hito muna da abin da zamu yi mu ko mu kawo shi a yi shi
to wace shawara zaka ba shugaban kasa yanzu tun daga shi ana da shugabannin hukumomin tsaron nan sun kwashi shekaru masu yawa da dama suna gwada nasu iya kokarin wace shawara zaka ba shugaban kasa akan waɗannan mutane
ina goyon bayan gaskiya shugaban kasa ya tsawaka mutanen nan su tafi a sa wasu domin a fidda sababbin tsare-tsare irin wanda muka ganin sun kawo kuma suna da jini a jika kuma suna da karfi suna da tunanin da za su iya yin abin da su za su yi domin a samu wannan tsaro
dan majalisar wakilai daga mazabar Moro da Bangudu ta jihar Zamfara kenan Shehu Ahmad Sarkin Fulani Zamfara a tantaunawar su da Madina Dauda to idan muka sake komawa jamhuriyar Niger daliban makarantar share fagen shiga jami'a da ake kira Lycée Municipal ta Damagaram sun kauracewa ajin karatu da nufin nunawa majalisar mashawartan yankin bacin ransu sakamakon abinda suka kira saba alƙawla waɗanda suka shafi batun gina sabbin ɗakunan karatu da samar da wadatar kujerun zaman ɗalibai wakilin sashen Hausa Tamar Abari ta aika mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoto
yayin da ya rage ɗan lokaci a cikin kwanaki 45 ɗin na idar da karatun da ba a yi ba a dalilin matsalar coronavirus wasu ɗalibai sun koka kan rashin cika musu alƙawari da hukumomi suka yi Ibrahim Umaru Ismail magatakarda ne a makarantar Lycée Municipal ta nan da Magaran ya bayyana dalilin su na yin haka
abinda muke bukata akwai shinkirtawa na construction na cycles mun ba conseil regional duk wanda aka ce matsalolin yara tai a wuyan su mun ba su me duka a yanzu babu wanda yazo neme mu ko mu zauna ma a gane ma juna a san an mana ba an mana ba to duka babu wanda neme mu sun kyale mu duka kawai sun shiga rukokin su matsalan ma da ta kara ci mana tuwo a koda da take ci mana tuwo a koda dai a yanzu akwai ruwa da yake taruwa yana nan tabki ne ya cika Lycée Municipal yana nan cike tab babu ma inda eleb ma za su shiga class bare ma administration su shiga cikin administration su yi ayyukan su akwai sharar da take gaba ta tushe hanya da ruwa yake wuce ruwa bai samu hanya da zai wuce yake taruwa cikin Lycée Municipal
majalisar mashawarta ta jihar Damagaram ke da nauyin abubuwan da ɗaliban suka bukata Mutari Usman shine shugaban majalisar mashawarta ta da'irar Damagaram
to bisa kan koke-koke wanda yaran wannan suka yi kujeru 30,000 da wani abu ne ya kamata a samu to kenan kuwa ya kamata abin a yi lissahin da cewa abin ba yanzu ba za a iya magancin abin take yanki wannan majalisar jihar tunda muka zamna mun dauki wannan abin na rishin kujeru na zama mun dauke shi da muhimmanci dan saboda tana tsutan a cikin jirgin wannan babu majalisar jihar da ta yi niyyar samo kujeru na zama kamar wannan ta mutar da makarantun wannan kujeru abin da muka yi 840 da dan kai muka rarraba a makarantu har jami'a
masu hannu da shuni da kungiyoyi masu zaman kansu sune suka zuba kudaden gudanar da wannan ayyuka
akwai abokan wundarmu na kasashen turai wanda muka yi hulɗa da su wanda yanzu an zubo kuɗi wanda za a yi kujeru 2,280 na zama wanda za a ba wannan makarantun a cikin jihar Damagaram kalasoshi guda 6 ne wanda majalisar jiha za ta gina bisa taimakon tarayyar turai wata gidauniya wadda ake ce mata gidauniya ta kamus sai ta ne majalisar jiha sai yarjejeniya za su zuba kuɗi a gina wannan kalasoshi guda 6 abin da ke son fa kan a yi su akwai hanyoyi ka'idodi wanda ake bi wannan ka'idodin da wanda suke biyan kuɗin ne to abin yana kan hanya kenan
sai dai wannan lamari bai yi wa kungiyar dalibai ta jihar Damagaran dadi ba cewar Habu Mummuni kamata yayi su mai da hankali ganin jarabawa na gabatowa
kwana 20 da wani abu ne rage menene za ku yi revendication a sama yaran wannan in busan ba suka ruruwa suka karatu wannan wallahi composition zai
shugaban majalisar ya ci gaba da yin kira kamar haka
to ce na so nake in jayo hankalin uwayen yan lakon da kungiyoyi wanda suke kula da tahiya da lakon a cikin jihar wannan ta Damagaran kuma da su kansu dalibai ya kamata su yi nazari su taimaki kansu kuma su hudda jihar wannan daga kumiya bai mata ba a ce duk kowane kori a taso da shi kawai sai a busa usur a ce ba alkwal in ana bin wannan hanyar ba abin da zai talauci zai kare na cikin wannan jihar
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger
kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin sashen Hausa na muryar Amurka dake birnin Yamai sanadiyar annobar cutar coronavirus da ta sa aka rufe wasu sassa na headquarters mu dake birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
nakasa
ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman Shirin na kasa a wannan mako ya samu bakuncin Ma'azu Tahiru Gurgu shugaban wata garejin dake birnin Yamai wace ake kira Garage Gurmu ko kuma Center de Formation Gurmu dattijo mai shekaru sama da 60 a duniya Ma'azu wani abin misali ne ga nakasassu musamman matasa domin bayan ficewa daga aji na uku na matakin secondary bai tsaya jiran gawan shanu ba kai tsaye ya shiga koyon aikin kanikanci a birnin Yamai zancen da ake a yau Bakon shirin ya horar da yara sama da 40 waɗanda suka koyi aikin seta dukkan wata gantsar ruwa ko wata karkatar motoci abinda ake kira suspension a faransance lamarin da ya bashi damar samun hulɗa daga sassa daban-daban na jamhuriyar Niger bari nan barku ku ji yadda hirarmu ta kaya da shi
ni ne Ma'azu Tahiru wanda ake surno ake kira da suna Garage Gurmu
a yau menene aikin da kake wanda ya shafi harkokin mota
yanzu ne suspension nake suspension shine aiki na cikin makaniki shine au da wuya kore aikin tekniki ne shike sa in wani abu ya ci daga suspension kin sai kai gare ku koda cikin mota amma wani motar wani boss yana yoshewa bai kai gare ku amma suspension wannan da kaji a in da suspension wani abu ya cire gare sai ta kai gare kuku da a cikin mota shi yasa a harakan shi akwai wuya shi yasa wani rumbo wani abin gado suka bani alkawali yi musu rabi zake wannan aikin
yadda abin yake shine cewa kana gyara ne akan abubuwan da suka shafi
gaban mota
ko
gaban mota da bayan mota
na'am dukkan wasu harkoki da
surun bloko da wani rotin da komai da komai wanda dai ke sa in kawo da cikin ramai komai bai cirewa ga mota shi ne da ke
ina ka koyi wannan aiki Ma'azu
nan dai ne a mai na koyi shi garaji na nan kwazin ga kasuwa garan marshe wanda ake ce ma Niger Susan nan ne Igbo ne ke yanzu nan ne na koyi wannan aiki da na saru ne suna a shafi da garaji
gareji ne na turawa
ne mai gida na annan hamaye kai na wanda ake ce mamman a daidai zindairuwa ne nasarar shi da kan shi gaya mini suspension wannan na gura mu ne shi ya sa ce mini da ke wannan branchkin da na do branchkin na kuma na ci unhali shi yanzu na koya ma yara wajen 41 da matansu da komi suna nan suna ta aiki
shekara nawa kenan yanzu da za ka iya tana kamar wata shekara ce ka fara ka shiga koyon shi wannan aiki
da wannan aikin ina tsama na shiga wannan aikin 1963
1973
to
ba mu labarin ya akai kamar waɗanne irin matsaloli ne ka fuskanta lokacin da kake koyon aiki
da farko na haru karatu Muhammadiyya madrasa don ku lokacin da kun ce da Kadafi sun ka wannan wada sai na daina karatu da mai mana passport da mu fita waje zuwa karatu da sun kai hodan nan sai na koma makaniki
kenan daga lokacin da ka koya kawo yau shekara nawa kenan
don ka daga lokacin da koya zuwa yau na har ga ma da difiso santo trezo ko na har koyan aiki so wannan sallame ne wajen kokatar ban ne sallame ne don ka ni ma na zo na bude tawa yanzu rama sa masha Allah alhamdulillah
ka zama mai gidan kanka
haka na zama mai gidan kai na na koya ma yara wajen 40 da wani abu don ka har minista sun ka tura aje enquete da komi da komi saboda na shiga cikin wani concours mu wajen 300 da wani abu don ka ni ne na zo premier cikin wannan concours kuma minista ta bani wani ilobo ba da zani
ni ne kenan yanda zaka bude gare
ekta ba inda zanin bude gare nan da
makaranta ce zaka yi ta bare
babba na bada kurin suspension wani
aka koya wa yara aikin kanikanci
suspension ba
to idan abin mu koma zamanin yarinta ne shin kai karatu na boko kai
na dan karatu na boko amma ba da yawa
har zuwa wani aji
har zuwa wadan katrim haka
kamar kai college aji na uku kenan
aji haka ne
to ya kai ka fita daga makaranta
kun wala saboda ecole franco arab ne don ka na ke wajen da zamu ita waje ma zuwa karatu waje wannan amma yi mana passport da komai da komai mu goma saboda kun ce da kadafi sun ka ifadan nan saboda shi ne an kai alilakin ta
to masu raro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau ku biyo mu a makon gobe domin jin ci gaban wannan tantaunawa a madadin shugaban garaje gurmu wato Ma'azu Tahiru Gurgu da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai an jima madalla wannan ya kawo mu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridan Ghana
Inda ya faru a Côte d'Ivoire ba zai faru a nan Ghana ba ilmin sace take baiwa kungiyar kajago ta kasar Ghana kuma da dukiyan Ghana baki ɗaya tabbaci labarin da The Chronicle ta ruwaito a yau kenan maga kujerar hukumar zaben kasar Ghana inji jaridan Mrs. Jean Manson ta baiwa kungiyar kajago ta kasar da kuma dukiyan Ghana gabaki ɗaya cewar tashin hankali irin na siyasa da ya faru a kasar Côte wa shekaru da suka gabata ba zai taba faruwa a nan Ghana ba ban yi imani Ghana za ta shiga irin wannan hali da ya faru a Côte d'Ivoire da sauran kasashe ba ta faɗi hakan din ne lokacin da ta sadu da azantar wannan kungiyar ta kadago a nan Accra a ranar Juma'a da ta gabata game da abin da yake wannan kuduri ya dogara ne akan gaskiyar cewar tsarin hukumar ta gaskiya ce kuma tana dauke da cikakkun kayan aiki da ya hada da ra'ayin baki dayan jama'a sai kuma jaridar Daily Graphic adadin mutuwa da ake bayyanawa na COVID-19 ana rufa da shi inji Occupy Ghana wace kungiya ce ta neman haƙƙin bin adam ko kuma dai matsi jaridar ta ce kungiyar nan da ake cewa Occupy Ghana ta nuna damuwa game da adadin da ake dangantawa na mutuwa gangane da cutar COVID-19 a cikin kasar tana mai zargin cewa gwamnati na rufa da ainihin rahoton irin mutuwar da ake yi game da abin da kungiyar ta ce ne adadin mutuwar da ake samu a wasu jihohi bai dace da gabaki ɗaya jimlar mutuwa a cikin kasar ba a wani jawabi da Occupy Ghana ta gabatar a ranar Litinin 15 ga watan Yuni ya nuna cewa ana rufa da ainihin adadin kuma haka zai iya kawo rashin yadda tsakanin jama'a sanya abin rufe fuska wato Max ya zama wajibi a kasar Ghana inji shugaba Akufo Addo jaridar Daily Guide kenan ta ruwaito wannan labarin kuma tana fadan cewa shugaba Akufo Addo ya yi kashedi cewa duk wanda da a sama a bainin jama'a bai sanya abin da ake cewa face mask wato abin rufe fuskan nan ba wato 'yan sanda za su kama shi ya nuna cewa yin hakan din ya zama laifi kuma ɗan sanda an umurce su su tabbatar da biye wannan umurni wadda daga doka ce ta zantarwa aka gabatar da ita da yake magana yayin jawabin sa na 11 ga kasar shugaba Akufo Addo ya ce sanya mask din ya zama wajibi ya tunan shaida al'umma na babban jiha Accra Ashanti jihar Yammaci da kuma tsakiya su ci gaba da biyewa ka'idodi na tabbatar da tazara da kuma tsabtar jiki kamar yadda aka gabatar Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Tumasuraro da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku mu ne lafiya